Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 20 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yaku Makirin ne tare da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Kaduna. Muna kuma da rahoto akan shawarar da hukumar gwamnatin Gambia ta kafa akan binciken kisan ɗan Afirka ta yamma da ake zargin tsohuwar gwamnatin ya yi jami'i da aikatawa. Akwai kuma rahoto na musamman da Zainab Babani ta aiko mana akan yadda jam'iyyun siyasar Najeriya ke ci gaba da ganin kwararren masu neman musu takarar shugabancin ƙasa. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ɗan sanda a Lahore, birni na biyu mafi girma a ƙasar Pakistan, sun faɗa yau Alhamis cewa wani bam da ya fashe a wata kasuwar tsakiya mai cunkoso ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata akalla wasu 29. Wani mai magana da yawon rundunar da ake kira Balochi Nationalist Army BNA ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan aware da ke fafutuka a lardin Balochistan mai arzikin ma'adanai sun ɗauki alhakin kai harin. Fashewar da wata na'ura da aka dasa ta haddasa ta faru ne a shahararriyar kasuwar Anarkali Bazar da ke gabashin birnin, wadda ta shahara wajen siyar da kayayyakin Indiya, a cewar wata sanarwa da ta fito daga Abid Khan, mataimakin shugaban 'yan sandan Lahore. Kan ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike, amma bai dace a yi hasashen inda aka dasa bom ɗin ba. Turmutsutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar Monrovia, babban birnin ƙasar Liberia, ya kashe mutane 29 a cikin dare, kamar yadda mataimakin ministan yaɗa labaran ƙasar ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar yau Alhamis. Jalawa Tampo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na Kirista da ake yi duk dare a garin New Kuru, wata unguwa da ke wajen babban birnin ƙasar. Likitoci sun ce mutane 29 ne suka mutu, kuma wasu suna cikin mawuyacin hali, in ji Tampo, yayin da ya kira gidan rediyon jihar daga wani asibiti da ke kusa. Wannan rana ce ta bakin ciki ga ƙasar mu. Wani mazaunin garin da ya halarci taron, Exodus Marias, ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa turmutsutsun ya fara ne bayan da wasu gungun 'yan bindiga suka danna kai cikin jama'a a ƙoƙarin yi musu fashi. Marias ya ce sun ga wasu gungun mutane ɗauke da adduna da wasu makamai sun tunkaro zuwa wajen taron. Yayin da suke gudu, wasu mutane sun dirgo, kuma wasu sun faɗa ƙasa kana aka tattake su. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Berlin na ƙasar Jamus domin tuntuɓar manyan ƙawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Rasha da Ukraine, yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian da minista mai kula da gabas ta tsakiya da arewacin Afirka James Cleverly, gabanin ya gabatar da wani jawabi kan rikicin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Laraba cewa yana ganin Rasha za ta mamaye Ukraine, inda ya sake nanata gargaɗi ga shugaban Rasha Vladimir Putin na ɗaukan irin wannan mataki zai gamu da ɗaukan mataki kamar takunkumin karya tattalin arziki. Sai dai Rasha ta musanta niyyarta na mamaye Ukraine, kuma tana neman a bata tabbacin tsaro kamar kin amincewa Ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta NATO. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin kasar China sun bi tare da gargadin wani jirgin ruwan yakin Amurka da ya shiga kusa da tsibirin Paracel da ke tekun kudancin China, kamar yadda rundunar sojojin ta faɗa yau Alhamis. Sai dai rundunar sojojin ruwan Amurka ta musanta cewa an yi wa jirgin gargadi aka kore shi daga tekun. Kwamandar rundunar sojin kudanci ya ce jirgin USS Bemple ba bisa ka'ida ba ya shiga yankin ruwan China ba tare da izini ba, lamarin da ya keta ikon kasar. Kuma sojojin ruwa da na sama na kasar China sun bi sahun jirgin. Ya ƙara da cewa muna matuƙar buƙatar ɓangaren Amurka da ya gaggauta dakatar da irin waɗannan ayyuka na tada hankali, ba haka ba zai ga mummunan sakamako na abin da ba a zata ba. Rundunar sojojin ruwan Amurka ta yi watsi da cewa an yi wa jirgin na Bemple gargaɗi amma da alama ya tabbata cewa jirgin yana aiki a yankin da ta bayyana cewa aikin ya nuna rundunar sojojin ruwan Amurka tana aikin kare yancin zirga-zirga ne. Dokokin kada ƙuri'a da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a ke jayayya na da muhimmanci don kare demokuraɗiyya. Wani ɗan jam'iyyar Republican ya dakatar saboda tsarin ƙuri'a 60 da ake kira filibuster kafin a amince da ƙudurin. Ana sa ran kada ƙuri'a, amma shugaba Joe Biden da jam'iyyarsa sun samu koma baya bayan wata muhawara mai zafin gaske. Nan da nan 'yan jam'iyyar Democrat suka fara yunkurin canja dokokin majalisar dattawa da ke takawa ƙudurorin birki, sai dai ana kyautata zaton wannan yunkuri ma ba zai cimma nasara ba. Biden ya kasa shawo kan wasu sanatoci biyu 'yan jam'iyyar Democrat da suka hana ruwa gudu, Kristen Sinema ta jihar Arizona da Joe Manchin na jihar West Virginia, domin canja dokokin majalisar dattawa don amincewa da wannan ƙuduri. Masu fafutuka sun yi gargaɗin cewa jihohi suna sawa ya zama da matuƙar wahala kai zaɓe. Yayin da hankalin sojoji da ke mulkin ƙasar Myanmar ya koma a wasu wurare, shugabannin ƙabilar Buda marasa rinjaye a jihar yammacin Rakhine suna kafawa kansu a matsayin gwamnati mai inganci da jami'an tsaro a jihar, tare da shawo kan akalla wasu musulmi cewa sun fi mulkin soja tasiri a rayuwarsu. Sai dai wannan ci gaba na damun sauran musulmi a jihar, inda dakarun gwamnati suka yi wani kisan kiyashi a shekarar 2017 wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane, tare da tilastawa sama da musulmin Rohingya 700,000 tserewa zuwa tudun mun tsira a makwabciyar kasar Bangladesh. A gare su, wasu jerin laifuka na baya-bayan nan da suka shafi kabilanci da ya hada da kashe wani jami'in yankin ya tuno musu da rikici tsakanin al'ummomin biyu a shekarar 2012, lokacin da aka kashe mutane da kona gidaje da gine-ginen ibada, sannan kuma aka tilasta sama da mutane 30,000 barin gidajensu.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga jan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana kan ziyarar aiki na wuni biyu da ya kai a jihar Kaduna a arewacin kasar. Shugaban wanda ya taso daga Banjul, babban birnin kasar Gambia, domin halartar bikin rantsar da shugaba Adama Baro a wa'adin mulkinsa da biyu. Zai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta yi a nan Kaduna da Zaria da Kafancen da sauransu. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya kaddamar da ayyukan hanyoyi da gadoji da sauran ayyukan more rayuwa a yankunan Kafancen da ke kudancin jihar Kaduna da kuma ƙwaryar garin Kaduna, ya ce Kaduna ta canza fasali ƙarƙashin gwamnatin Malam Naso Amir Fa'in da ta kawo wasu sabbin sauye-sauye.
We have done to me what needs to be done culturally to young people. Wuji-wuji ina gabas. A ɗauki yaro a zagaye shi, a zagaye shi, a yi da shi a ce ina gabas sai in nuna yamma ko kudu ko arewa. I have been seen in Kaduna for all the time.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce Kaduna gida ce a wurina, amma yanzu fa da ƙyar zanga ne gida. Gwamna ka dage wajen sauya fasalin Kaduna, kuma mutane na ta yabawa.
And the people throughout the country are appreciative.
Tuni dai jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Kaduna ta yi marhaban da zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Kaduna, amma ta ce ziyarar kuma siyasa ce tsantsa, inda ta kalubalanci gwamnan jihar Kaduna da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa su wuce birnin Gwari da Giwa don jajantawa mutane waɗanda ke fama da hararen 'yan bindigan da ke ta kashe su. Alhaji Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Kaduna.
Mun yi murna da zuwan shugaban kasa, tunda ya zo kasan mu ne, kuma an ce ya zo kaddamar da ayyuka ne. Sai dai tambayoyin mu guda biyu ko uku. Na farko dai shi mai girma gwamna a da ya ce shi ba ya kaddamar da aiki, sai dai ga aiki a kasa. To yanzu mai yiwuwa saboda siyasa ne, saboda an ga za a gama ba a yi komai ba, aka kira mai girma shugaban kasa ya zo kaddamar da aikin da ba a san ko a kan nawa ne aka gudanar da wannan aikin ba, kuma ayyuka ma da ba a gama ba. So tunda ana neman mukamin kila shi zaka kira shugaban kasa akan wannan. Sannan aikin da aka bada a nawa ne, kuma ga bin bacin da aka ciwo ma al'umma. Sannan da tamu na bishi ne mun dauka mai girma shugaban kasa, in yazo za a kai shi binnin Gwari ko za a kai shi Giwa ko za a kai shi Igabi, saboda rashin tsaro da Giwa mai girma gone ya gabatar da wannan rashin tsaro. To wannan mun dauka wannan ne abin da zai yi, to amma ba mu san me ne yasa zai wannan abubuwan ba.
Sai dai kuma jam'iyyar APC mai mulki ta ce gajiyawar jam'iyyar PDP ce ke sa ta korafi game da ayyukan da gwamnatin APC ta yi, inji sakataren yaɗa labaru na jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Salisu Tanko Sono.
Na san a ce an zo an bude aikace-aikace na raya ƙasa a jihar Kaduna. Gaskiyan al'amari sun da aka girgiri jihar Kaduna ba a taɓa yin dunkulallun aikace-aikace irin wannan ba. Kuma kamar yadda suke maganar cewa an cika kuɗin aiki ko a ringizan aiki ba ka ma iya yin a ringizo ko tunanin a ringizo sai ka yi aikin, akwai wanda suka zo su gwamnati a jihar nan wanda yake abubuwan da ya kamata su yi ba su yi ba. Sun yi kokarin su gane cewa mun kasa cika alƙawuran nan su samu abin da za su yi kamfen, a zuwa yau ba wani abin da muka ɗauka ma al'umman jihar Kaduna alƙawari muka kasa cikawa. Ko da ba za su iya cewa alasan barka ba, ya kamata su goya ma al'umman jihar Kaduna baya a matsayin cewa sun samu gwamnatin take musu aiki.
Ziyarar aiki ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jihar Kaduna dai ta kwanaki biyu ce. Inda a daren nan zai halarci taron cin abinci da jami'an gwamnatin jihar Kaduna, sannan gobe Juma'a kuma zai wuce Zaria don karkare kaddamar da ayyukan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi cikin shekaru shida da wasu watanni. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Wata hukumar da gwamnatin kasar Gambia ta kafa domin duban batun zargin da ake yi wa tsohon shugaban kasar Yaya Jame na kisan wasu 'yan Afirka ta yamma da gwamnatinsa ta zarge su da yunkurin hambarar da ita. A wani taron manema labarai a birnin Kumasi, hukumar ta ba da shawara akan hukuncin da ya kamata a yi wa tsohon shugaba Yaya Jame. Ga rahoton Hamza Adam akan wannan batun.
The Truth, Reconciliation and Reparations Commission has found former president Yaya Jame and 13 others criminally liable for the unlawful killing.
Wannan na daga cikin shawarar da hukumar da aka dora wa alhakin bincike da sasantawa tare da biyan diya TRRC a takaice ta bayar na bukatar da a gurfanar da tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jame tare da wasu mutane su 13 bisa laifuka da suka hada da kisa da azabtarwa da cin zarafi tare da tilasa bacewar bakin haurin da adadin su ya kai 67 da aka ce su duk a 'yan Afirka ta yamma ne. Sai dai ba wannan kadai bane, hukumar ta TRRC ta bukaci da gwamnatin Gambia ta samar ma al'umman da wannan al'amarin ya shafa diyan 612 na dalolin Amurka. Abinda Mr. Martin Chire, daya daga cikin bakin haurin da suka kubuta a hannun dakarun tsohon shugaban Gambia, ya bayyana cewa yayi kadan.
When you consider the amount, it's not anything that we can write home about.
Ranar 22 ga watan Yulin shekarar 2005 ne dakarun tsaron Gambia ta tafke bakin haurin da aka ce su duk a 'yan Afirka ta yamma ne bisa zargin su da yunkurin kifar da gwamnatin Yahaya Jame a daidai lokacin da kwale-kwale mai inji da ke dauke da su ya tsaya a Gambia. Aka ce suna kan hanyar tsallake tekun Mediterania ne domin shiga nahiyar Turai. In wani taro da manema labaru a birnin Kumasi a nan jihar Ashanti na kasan Ghana, Mr. William Nyako, shugaban kungiyar Justice to Jame da ta tsaya tsayin daka domin kwato hakkin al'umman da aka ci zarafin su ba bisa ka'ida ba, ya jinjina wa kwamitin tare da bukatar da gwamnatin Adama Barrow na Gambia da ta sake duban kuɗin diyan saboda yayi kaɗan a fadarsa.
Recommending the payment of $612,000, which is $32,400,000 is woefully inadequate.
So dai ko hukumar binciken ta bukaci da a kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa domin gano hakikanin gurin da gawarwakin suke a fito da su tare da adana su. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. To madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman da Zainab Babaji ta aiko mana akan yanda jam'iyyun siyasar Najeriya ke ci gaba da ganin kwararren masu neman musu takara. Bismillah Zainab.
Watan Fabrairun shekara 2023 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta keɓe don fara gudanar da zaɓuɓɓuka da za su samar da shugaban ƙasa, gwamnoni a wasu jihohi, sanatoci da wakilan jama'a a matakin tarayya da jihohi. To sai dai tun a yanzu masu neman shiga takara sun fara fitowa suna tallata kansu ta hanyar bugawa da mannan hotuna a duk wani bango ko itace da suka samu da zai iya ɗaukar hankalin jama'a. Dokar Najeriya ta ba kowane ɗan ƙasa 'yancin tsayawa takara, matukar dai ya cika sharuɗan da jam'iyyar da yake neman fakewa a ƙarƙashinta da dokokin da hukumar zaɓe suka gindaya. Fitowar masu neman sha'awar shiga takara a zama matakin farko na yin zaɓe na da muhimmanci wajen baiwa 'yan ƙasa yin zaɓen irin mutumin da suke so ya shugabance su don ci gaban ƙasa. Ko me ke sanya tururuwar da jama'a ke yi na shiga takarar siyasa? shugaban kungiyar da ke baiwa jami'in siyasa shawarwari a jihar Plateau Abubakar Dogara yace yawan masu fitowa don yin takarar mukamai yana da muhimmanci.
Fitowar mutane su yi takara yana da muhimmanci don yana nuna sha'awar mutane na su shiga tsare-tsaren da suka shafi al'amuran zaɓe wanda za a kawo gyara da ci gaba a ƙasa. A wani hannun kuma saboda irin yawa na dukiyar da gwamnati take kashe ma shugabanni da suka ci zaɓuɓɓuka a ƙasar nan, shi yasa kika ga wasu da yawa kuma sun mayar da shi kaman wata kasuwa wanda lalle ko a mutu ko a yi rai sai sun shiga sai sun zama.
Akwai tsarin da kuka yi na tabbatar da cewa wato sai wanda ya dace, sai wanda ana ganin kaman yana da riƙon amana shine zai ma fito takaran kafin ma har a ce an kai ga zaɓe.
Tsarin da yanzu ake kokarin fitowa da shi kenan don tabbatar da cewa shugabancin jam'iyya ya zama ingantacce, saboda daga nan matsalolin suke tasowa idan gurɓatattun shugabanni ne a jam'iyyu ba su da damuwa duk wani gurɓatacce da ya zo matukar zai zo da kuɗi ko da wasu abubuwa makamantan haka, sai ki ga an fifita shi a cikin jam'iyyu fiye da kyawawan 'yan takara waɗanda za su iya taimakon ƙasan. To gyare-gyaren da ake kenan, alhakin yana kan 'yan Najeriya wanda idan jam'iyyu suka fito da 'yan takara su kuma su kauce ma karɓan na goro kafin su yi zaɓe, da kuma wayarwan kai daga shugabannin addinai, saboda kin lura yanzu kusan a ƙasar nan wanda suka rage masu ɗan kima a idon talaka su ne shugabannin addini. So su da suka saura da wannan darajar ya kamata su wayar da kan mutane kuma su dinga kauce ma karɓan na goro. Kokarin da muke yi shine yanzu mu tabbatar da cewa jam'iyyun nan ma suna da ofisoshi tukunna. Office din nan ya zama yana aiki ba wai jam'iyyu na briefcase ba kawai, mutum ɗaya ne a jam'iyya ba a san kowa ba, kin ga ire-iren su ne masu sayar da takara da kuma abin nan 'yancin mutane. Idan jam'iyyu suka tsaftata to 'yan takara ma zaki samu an samu tsaftatattu wanda in Allah ya yarda za a samu mutane masu nagarta da za su wakilci mutane ba a matakai na shugabanci a ƙasa.
Abubakar Dogara kenan shugaban IPAC a jihar Plateau. Siyasa da aka sani a sauran jamhuriyoyin da aka yi a baya kusan za a ce sun sha bamban da abin da ke faruwa a yanzu, ganin yadda siyasar ta yanzu ta kasance sai wanda ke da hannu da shuni ko wanda ya rika wasu madafun iko ne ke da damar shiga a dama da shi. Alal misali, siyasar zamani ya kasance na ubangida, tsadar kuɗin sayen fom na takara, kuɗaɗen yin campaign da sauran kayan masarufi da 'yan siyasa ke rabawa talakawa don su zaɓe su, ya sanya a wasu lokatai al'umma ba sa iya tantance ɗan takara da ke da riƙon amana. Hajiya Hauwa Lori da ta yi shekaru fiye da 40 ana damawa da ita a siyasa, ta ce an samu sauye-sauye da dama a harkokin na siyasa.
Yanzu abin da nake gani ya mun bambanci da na da. Kin ga lokacin da muke namu tsakiyar siyasar muke yin ta, ba a irin wannan abin da ake yi yanzu.
Kamar me ake yi yanzu?
Abin da yasa yanzu ba a ba wa mata daraja ba, saboda yanzu siyasa ta koma hannun esko shine mai karfi. To amma idan ba ka da fada ba za a kula da kai ba. Kin ga tunda ne shugabancin nan na sassauka har sau hudu, to yanzu na tashi ko in tsaya ko in kira wanda yake kama na, wanda zai bada ƙarfinsa da niyyarsa da jininsa da kuzarinsa wa siyasa.
Me kike ganin kaman an samu kucin da kuka bada wannan shawarwari?
Ta inda aka samu ci gaba, kin ga yanzu abin da ba a sani da ba yanzu an sani. Kaman da kin ga ba a damu da mu a ce za a ɗauki abu musamman a baka don ka kira mutanen ka karaba ba, to yanzu muna samu. Kuma inda aka samu lagwanci shine idan za a rena mai fada, in ba ka zo da gwaggwaro da katuwar mota ba maganan ka ba za a dauka ba. Inda za a yadda in dai cikakkiyar 'yan siyasa ce ko ba ta da kwabo, a lura da ita, a ruko ta, a nemi shawarar ta za ta bayar insha Allah, kuma shawarar za ta yi amfani. Za a tambaye mu a ce mana yaya waje ka za ko yaya kuka ji shi, ana yin wane, ana son wane, ba a son wane, in mun sani za mu bayar da likin, to sai a je a toshe wajen.
Rabaran Luka Shehu da ke sharhi kan lamura ya danganta yawan jama'a da ke fitowa don yin takarar kujerar siyasa a matsayin son zuciya da neman rike madafin mulki ko ta halin kaka.
Gaskiya mafi yawan jama'a da suke fitowa neman shugaban kasa ko ko gwamna. Mafi yawa idan mutum yana ganin ya rike kuɗi ko ya yi dan aikin gwamnati ko ya kai director ko permanent secretary ko ya iso rank din wani general ko kuma DIG a soja, police ko soja, sai ya ganin to bayan ya shugabanci mutane a aikin gwamnati ya yi retire. Ba zai so ya zo na ya zama dan kasuwa yana ingantawa kasa ko matasa ko mata ko marayu ba. Sai dai ya nemi shugabanci, mafi yawan lokaci kuma liability ne. Me yasa nace liability? Dan mafi yawan su ba abun da za su kara wa jiha idan suka zama gwamna. Shi yasa sai dai a suɗe abun da yake cikin ƙwarjen gwamnati na arzikin jama'a, sai su amfani da office ya zama gun da za su daɗa bunƙasa satin da suke ne su zalunci jama'a.
To shenan kana cewa wato cikin wayannan dimbin mutane da ke fitowa su yi takarar neman wannan shugabanci ba masu kyau da suna ganin kamar abubuwa sun tabarbare sun lalace, shi yasa suna so su yi gyara?
To zahiri gaskiya shine masu kyan guda nawa ne a jihohin arewa gaba daya. Waye wanda ya gwamna za a ce an ta kawo tallafi wa matasa, an samu makarantu, an samu masana'antu? Mu dau Kaduna state, ga gwamna Erupai masana'antu nawa ne ya kirkiro aka dawo da su a Kaduna state? Jihar Plateau banda Nasco gaba daya babu wani masana'anta ta aiki, a je Zamfara, a je Sokoto. Amma mu dau misalin kasan kudu, kamfanoni nawa ne idan ka shiga daga Kwara muje mu ce kasan Anambra, muje Oyo state, muje Lagos, ai suna da masana'antu gurin da ƴaƴansu suke aiki, ana kirkiro kayan aiki na kamfanoni, banda abincin da za a ci, banda kayan motoci.
Me yasa duk da matsalolin da su talakawa suke ciki ba sa ba da nasu gudunmowa ko shawarwari wajen ganin irin mutanen da za su fito domin su yi takara har ma su zama shugabanni a gare su?
A'a, ai abin gaskiya za a faɗi shi ne, talakan Najeriya mai kuɗi ya riga ya fi ƙarfin talakan Najeriya. Abin da yasa na ce haka, idan ka ɗau PDP ko jami'ar APC, primaries ɗin nan da ake yi daga what level ne delegates da zuwa local government delegates, sai kuma delegates to states. Delegates ɗin nan su ne shugabannin siyasan nan da kuma waɗanda suka yi retire a matsayin farmer ko commissioner ko mashawartan gwamnati. Yana da sauki mutum mai neman gwamna idan ya hada kuɗi miliyan 500 ko biliyan 1 sai delegates ɗin nan sai ya zama shi ya samu tiketin zama ɗan takarar gwamna. Kaga wannan ba talakoki bane suka bashi tiket din neman ɗan takara. Dan haka idan ana neman talakoki a jumuriyar su za su yi zaɓe su ce ga wanda muke so, sai an koma ga demokratiya ta gaskiya wanda yake ita ce a je direct primary. Kowa zai yi layi bayan hoton wanda yake so ya wakilce shi a neman takara daga House of Assembly zuwa House of Representative zuwa kuma Senator zuwa kuma gwamna har shugaban kasa. A bar talaka na kwarai din suna nan wadda ba azzalumai bane, ba matuta bane. Kuɗin da suka samu da za su yi campaign ba satan kuɗin jama'a suka yi ba.
Al'umma na da gagarumin gudunmowa na tabbatar da sahihancin irin mutanen da za su zaɓa da za su kawo sauye-sauye masu inganci a rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida malama Zainab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Amurka a daidai wannan lokaci da ake cille takaitattun labarin wasanni. Assalamu alaikum, da fatan kana cikin koshin lafiya. Bayan haka labaran namu na wannan yammaci zai dubi kan batun fafatawar da kasashen nahiyar Afirka ke yi don neman daukan kofin nahiyar kashi na 33 da ke gudana a kasar Kamaru. To yanzu a wannan lokaci da kasashen da suka sami hayewa zuwa zagayen kasashe 16 da za su shiga fafatawar kewa ɗaya kwale sun fara bayyana, da suka hada hadda Najeriya wanda ta yi nasara a kashin farko na fafatawar kan kasashen da suke rukuni ɗaya. Da hakan ke nuni da cewa Najeriya ta kafa tarihi a gasar, domin kuwa babu wata ƙasa da ta sami nasara a kanta a wannan gabar. akwai tsokaci kan yadda kashin farko na fafatawar ya gudana da kuma tsammanin yadda abubuwan za su kasance. To bari kuma mu duba yadda wasan kwallon kafa tsakanin club zagaye na bakwai a Najeriya. An tashi kunnen doki tsakanin Katsina United da Lobi, babu wanda ta samu daman jefa kwallo a ragar ƴar uwarta, a yayin da Sunshine Stars na garin Akure ta samu nasara akan Gombe United da ci 2 da babu koda. Ita ma Niger Tornadoes na garin Mina ta yi galaba ne akan Shooting Stars na garin Badun da ci 2 da nema. Haka ma Wikitoris na Bauchin Yakubu ta yi nasara akan Dakada da ci 1 mai ban haushi, a yayin da Plateau United ta sami nasara da ci 2 da nema akan Nasarawa United. To sai a dakwance mu. To yayi yanzu kuma ga Isiyaka Ismailu Wunti da tsokaci kan gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka kashi na 33 da ke gudana a kasar Kamaru.
Sunana Isiyaka Ismailu Wunti daga Bauchi. Wannan gasan cin kofin kasashen Afirka wadda ake a wannan karo, gaskiya alamu da kuma salon yadda aka buga a karin farko ya gwada akwai bambanci da wasannin da aka yi a baya, muna nufin shekarun baya kenan. Idan ka lura da kalan wasan, yawanci kasashe musamman waɗanda ba su fice ba kan harkan kwallon kafa yanzu suna bada mamaki wa kasashen da ake gani su ne masu kokari a kwanakin wato a shekarun da suka gabata, musamman idan ka lura da yadda ita karan kanta wacce take rike da kambun gasar wato Algeria kenan, yadda ta sha kashi a hannun Cape Verde wanda ba a tunanin cewa za su iya musu wannan abun da ya faru. To kuma idan ka lura da yanayin sakan kwallon, da ka lura da su irin su Ghana, irin su kasashe da dama, da ka samu abin da suke tsammani ba shi yake ba. To gaskiya wannan wasa ya dauki sabon salo, sa'annan kuma kasashen da ba a tsammanin da su tabu kabun arziki suna nan suna kan nuna bujintan su.
Kenan idan na bayyance ka samu ci gaba kenan harkan kwallo a Afirka.
Ka ci gaba sosai sosai ma.
Taku na gaba ko kuma zagaye na biyu, ya kake ganin wasan zazaka?
Gaskiya taku na gaba ba mu san irin shirin da kasashen da ake musu kallon su manyan kasashe ne harkan kwallon kafa za su yi ba, kuma ina kyautata zaton irin kare jini buri jinin da za a yi a kifade kwallon zagaye da za a zo yana da yawa.
Shirin kenan dangane da yadda wasan kwallon kafa na nahiyar Afirka ake gani da kuma me yiwuwa ya kasance. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To ma dalla yanzu ko ga Babali ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yan sanda a Lahore, birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan, sun fada yau Alhamis cewa wani bam da ya fashe a wata kasuwar tsakiya mai cunkoso ya kashe akalla mutane biyu tare da jikata akalla wasu 29. Wani mai magana da yawun rundunar da ake kira Balochi Nationalist Army BNA ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan aware da ke fafutuka a lardin Balochistan mai arzikin ma'adanai sun ɗauki alhakin kai harin. Turmutsutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar Monrovia babban birnin ƙasar Liberia ya kashe mutane 29 a cikin dare, kamar yadda mataimakin ministan yaɗa labaran ƙasar ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar yau Alhamis. Jalawa Tampo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na Kirista da ake yi duk dare a garin New Kuru, wata unguwa da ke wajen babban birnin ƙasar. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Berlin na ƙasar Jamus domin tuntuɓar manyan ƙawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Rasha da Ukraine, yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian da minista mai kula da gabas ta tsakiya da arewacin Afirka James Cleverly, gabanin ya gabatar da wani jawabi kan rikicin Ukraine.
To ban sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umurni da ma injiniyanmu da wannan daren, Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.